الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، استبت دائما وأبدا قال الله سبحانه وتعالى عند يهدمو أوان مريتي من الاثنين عشرين دهودو قوة رمضان شكرتا دبو دلي حدود 35 هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina، wanda kuma shine wuni na 21 a watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. kuma ci gaba da darusan mu har yanzu muna karshen suratul baqara wannan yan kwanaki ayan nan da ita ce mafi tsawo a cikin alqur'ani kuma muna karanto fa'idoji da malam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi ya ambata mana guda 50 daga wannan wato aya amma kafin ci gaba da inda muka tsaya zamu tashi dama darasi na ko hukunci na 33 ne ko to kafin wannan yau muna tare da baki da suka go don su gaishe mu su gaishe ku baki daya kuma su wato gudanar da abin da aka sani na ziyara ta ƴan uwantaka tsakanin al'ummar musulmi kuma mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manyan baki namu sune shugaban kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar Jigawa gaba daya malam Abubakar Jibrin tare da waɗanda suke tare da shi na ga bai buƙaci kila ko ƴan kalmomi su zama ƴan kaɗan dai tare da gabatar da wanda suke tare da su din insha Allah sai mu ci gaba da darasi bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين تو يا وانا اتشكي مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كما عند غباتر وتغباتا aka je daga bakin shehu malaminmu Dr. Abubakar Sani babu shakka wata dama ce mun ga ya kamata mu dauke ta na ziyartar ƴan uwa musamman a irin waɗannan wurare na tafsir don mu ga fuskokin juna ku gan mu mu ma mu gan ku to kuma ko ba komai insha Allah aka tashi daga haka aka yi addu'a muna fatan insha Allah Allah zai ba mu lada to kamar yadda muka saba a ziyarar ta sauran kananan hukumomi da muka yi yanzu yau birnin Kudu ita ce karamar hukuma ta 15 nake zato daga cikin kananan hukumomi da muka ziyarta a wannan jiha kuma muna da tunanin insha Allah ba mu ziyarci dukkanin kananan hukumomin wannan jiha inda aka samu rashin dama an fita daga maradan to kuma za mu ziyarce su ko da bayan Ramadan ne da fatan Allah ya ƙara rayuwar mu albarka malam muna maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya ƙara maka basira ko da ba ma tare da kai a bayyane to muna tare da kai ta kafafen watsa labarai radiyoyi da kuma tashar sunna TV muna jin irin yanda ake gwagwarmaya wajen karantar da al'umma Allah ya maka sakayya ta alkhairi Allah ya ƙara maka basira mu kuma da muke sauraro muke ji daga gare ka Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji daga gare ka Allah ya saka mana da alkhairi baki da to arwa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
ba tafiya ba tsari kuma a yadda muke gani Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana imkanat dama ta kwakwalwa dama ta jiki dama ta basirar yin abubuwa amma yadda za mu yi amfani da ita ma ba mu sani ba kullum sai ana cewa ga yadda za a yi wata cuta da take damun mutane ita ce musamman kuma ahlus sunna sauran mabiyan tafiya daban-daban kowace iri shugabanninsu ko me suka ce su yi za su yi musu amma mu ba wanda ake tuhuma irin shugaba ya ce a za a kaza za a ga mun koma a gindin shi ana surutu kada Allah rubu da su cinyewa za su wannan cuta ce me kake da shi da za a cinye haɗin kai ne mu haɗa kai mu yi abin da zai amfane mu ba wani ne aka dora zai wani kuma ko me kai in ka bayar don Allah ladan kai na gun Allah wani ya cinye da saurara Allah maɗauki ba zai kyale shi ba kuma fata ake wannan abin ya auku ba amma dai da Allah mummunan zaton da muke da shi akan irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce ya gushe Allah ta subhanahu wa ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum kuma zamu tsaya muka tsaya ko jibi ne to zamu tashi insha Allah muna kan darusan wannan aya wato ayatul mudayana hukunci na 33 ne zamu tashi ko mallan sai dai yake cewa annan man nasiya shahadatahu thumma zakaraha fa zakara shahadatahu fa shahadatuhu maqbula wato duk mutumin da ya bada shaida sai ya manta fa zakara sai kuma yitina fa shahadatuhu maqbula mantu wannan bata soke ta lalata shaidar da ya taba bayarwa ba saboda fadin Allah madauki fatu zakira ihdahuma al-ukhra idan da tadkirin ba shi da fa'ida da ba za a ambace shi ba mun fahimci abin dai ta manta sai ta taba yin shaidar amma ta manta to dai ta tuna mata wannan tace eh ashe an taba kaza wannan mantuwar da tayi a tsakani bai rusa shahadar ba abinda malami ke so a gane kenan idan mutum ya taba yin abu ya manta to daga baya sai ya tuno to abin yana nan kuma za a karba a matsayin shaida sai shine yake cewa ina ne yawa yace li qawlihi fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kuma malamai da ma suna cewa akwai wata fa'ida ta maimaita ihdahuma dinna Allah subhanahu wa ta'ala cewa an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ihdahuma an faɗa sau biyu mai fa'ida da an ce an tudhakkira an tadilla ihdahuma fatudhakkiraha al-ukhra zancen duka yastaqib zai tafi daidai amma sai aka nanata fatudhakkira ihdahuma dinnan ihdahuma ta sake dawowa malamai suka ce saboda shi ko ita mantuwar ba wai mace ɗaya ce kawai take ba kila su biyun da za su iya mantawa daga duk wanda aka samu ta manta din to ɗayar sai ta tuna ma ɗayar shine fa'idar maimaita ihdahuma din bayan an faɗi kuma damiri zai iya wadatarwa shi ne take cewa wad'u adh-dhahiri mawdi'a al-mudmar shi ya halatta mudmar zai iya amfani a nan shine damiri amma sai aka kawo adh-dhahir din saboda wannan fa'ida din wannan dai yana cikin abin da Usman ibn Musa faɗa wallahu ta'ala a'lam ar-rabi'u 30 hukunci na 34 yace yu'khadhu min al-ma'na ana fahimta sa ne wannan daga ma'ana anna ash-shahida idha khafa nisyana shahadatihi fil huquqil wajiba wajaba alayhi kitabatuha shi mai shaida in yaji tsoron zai manta shaidar da yayi an kira shi ya shaida an yi ciniki tsakanin wani da wani akan bashi cewa za a biya rana kaza ko wata kaza to an sa shi a matsayin shaida to idan yana tsoron cewa zai manta a irin wannan haƙoƙin wajibai sai ce to wajaba alaihi kitabatuha wajibi ne ya rubuta shaidar tasa cewa ni na taɓa yin shaida a ciniki kaza da kaza gashi sai ya aje a cikin kayansa wannan ba wai sai an hada da sauran takaddun yarjejeniya da aka yi wancan cinikin ba a'a shine saboda yana tsoro domin wanda ya kira shi shaida ya kira shi ne don ya taimaka masa wajen kiyaye haƙƙinsa idan wanda haƙƙin yake kansa ya yi inkari sai aka je kotu haƙƙina na kan wane wanen ya yi inkari kawo shaida sai na kawo sai ce ya manta shi ya taɓa yin shaida akan wannan kaga ai haƙƙina ni da na kira shi shi ya tawaya ya tozarta to dan idan an kira ka shaida din kada ka cutar da wanda ya kira ka shaida to in kana tsoron mantuwa ka rubuta cewa na taɓa yin shaida a kes din wane da wane da suka yi ciniki ko suka yi bashi mun fahimci abu insha Allah wannan kenan sannan sai ce wal khamis yawa kai yace li anna ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa wajib je mai magana mai kama da wannan duk abin da yake mashru'i ne to ma la yatimmu hadha al mashru'u illa bihi fa huwa mashru' fa kadhalika ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wani wajibi ba zai cika ba zai tabbata ba zai samu ba zai tsayu ba sai da wani abu to wannan abun shi ma ya tashi daga matsayinsa na ko mustahabbi ne da ko halal ne da mubahi ya koma wajibi saboda idan ba a same shi ba wajibin ba zai samu ba yanzu me yake nufi anan me wajibin shahid na wannan zancen nasa ka rubuta shaida dan gudun mantuwa ka tsaye da shaidar nan wajibi ne tunda an same ka akai to wannan tsaye da shaidar ran da za a neme ka da ita tunda wajibi ne
ka tsaye da ita ba zai yiwu ba idan kana da mantuwa dole sai ka rubuta to wannan rubutun kenan ya tashi daga matsayin halal ya koma wajibi mun fahimci abin cewa ashe wajibi ne akan ka ka rubuta shaidar da ka taba bayarwa sannan yake cewa wal al-khamis wa thalathun hukunci na 35 da aka gano shi duka daga wannan aya ta al-mudayana annahu yajibu ala shahidi idza du'iya lis shahada wa huwa ghayru ma'zur la yajuzu lahu an ya'ba cewa shi mai shaida wajibi akan sa in an kira shi an ce wani da Allah zo kai mana shaida akan ciniki kaza na bashi ko kuma yarjejeniyar bashi tsakanin wani da wani kuma ya zama bashi da wani uzuri zai hana shi zuwa shaidar wannan abu to la yajuzu lahu an ya'ba bai halatta ba gare shi ya ki yin wannan shaida din ma'ana kenan wajibi ne li qawlihi saboda fadin Allah madaukaki da yace wala ya'ba shuhada'u idza madu'u su masu shaida ba za su ki ba idan an kira su ma'ana kada su ki in an ce wani zo kai shaida a ciniki kaza ko a bashi kaza to kar ka ki muddin dai baka da uzuri amma in kana da uzuri kace da Allah wallahi akan gaggawa nake ko ina cikin wani abu yanzu ba zan iya halatta ba kaina yayi zafi yanzu ina cikin wani abu kuma na je ba zan fahimci abun ba ba zan iya rikewa ba da Allah ku kyale a nemo ni kaman ba uzuri to bai halatta mutum ya ki ba as-sadis wa thalathun hukunci na 36 anna man lam yattasif bi sifati ash-shuhada'i al-maqbulati shahadatuhum wanda bai siffantu da siffar shaidin da za a karbi shaidar su ba lam yajib alayhi al-ijabatu to ba wajibi bane akan sa ya amsa kiran cewa yazo ya zama shaida me siffofin shaidu ya zama mai hankali baligi yanzu kuma adali in shi a kashin kansa ya san cewa bai cancanta ba in aka ce da Allah wani zo ka zama mana shaida ce a ni ba zan yi ba saboda me ina da abin da ya hana ni na khawarimul ahliya a kuna ji ana ce wani abu khawarimul ahliya abubuwan da suke disqualifying mutum daga yin cancanci yin wani abu al-ahliya shine qualifying ka zama zaka iya yin abu kaza to duk abin da zai rusa maka wannan damar shine ake ce ma khawarim al-ahliya baka da damar ka zama kaza baka da damar ka zama shaida baka da damar ka zama wali a aure waɗannan duk dai akwai su a wuraren su to in ka san baka da irin wannan damar a shar'ance Allah ya sa maka wata nan kasar da ta hana ka zama wanda zaka iya zama mai bada shaida to in an ce wani zo kai shaida suka ce a'a ba zan yi ba domin me in kai din ma an bata lokaci za a iya zuwa gaban alƙali ya ce a wannan ai bai cancanta ba me yasa kuka kira shi shine wannan sai ce li adamil fa'idati biha domin kuwa yin hakan ba fa'ida wali annahu laysa min ash-shuhada'i domin kuwa asali ma ba cikin shahidi domin wato wani wata siffa daga cikin siffofinsa ya sa sun fidda shi daga waɗanda za a iya sawa wato masu shaida as-sabi'u wa thalathun hukunci na 37 annahyu an as-sa'amati wadh-dajar min kitabati ad-duyuni kulliha min saghirin wa kabirin wa sifati al-ajali wa jami'i ma ihtawa alayhi al-aqdu min ash-shuruti wal-quyut abu na 37 hani akan kosawa shine as-sa'ama kaji ka haka gani wato abu ya ginshe ka shine ma'anar sa'ama wadh-dajar duk ma'anar su daya tadajjur shine ka kosa a nema abu ko kana kunci da kunkuni baka so kai ka kosa ka gaji kana so a kyale ka to an hana mutum yayi irin wannan nuna sa'ama din da kosawa min kitabati duyuni daga rubutun bashi kulliha dukkan basu suka a rika rubuta su min saghirin ko karami ne kudin wa kabirin ko babba ne wa sifatil ajali da kuma sifar ajalin wata shekara haka duk gurgurdan abin da akai wa jami'i ma tawa alaihi al-aqdu duk da kuma dukkan abin da wannan yarjejeniya ta kulla min ash-shuruti na sharuda wal quyudi da kuma kaidi da aka sa akan wato ta'amuli din duk abin da ya kamata to a rubuta shi abin da ya kamata bayin Allah mu fahimta Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya halice mu ya fi mu tausayin kanmu akan duniyan nan muke fadan juna muke fada da juna za a yaki wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wancan to Allah ne ya taimake mu ya ce to dan gudun waɗannan abubuwan a tsakaninku in kun tashi haƙoƙin nan na shiga tsakaninku ku rika rubutawa idan aka ce gashi abu a rubuce mutum ya rubuta kuma aka ce ga mutumin da zai rubuta din waye mai rubutawa zai mun yi magana waye ba maganar adalcin ko sifar wane ne ake neman maganar sa a cikin harkar bashi wanda ya dauki haƙƙi yauwa wanda ya karbi bashin shi zai rubuta yace ni wani dan wane na karbi kuɗi a wurin wane naira kaza da kaza bashi akan Zambia rana kaza a shekara mai zuwa ko kaza da kaza kuma sannan a nemi shaidu wannan zai taimaka haƙoƙin mu la tadu hadara ba za ta bata haka kawai ba in dai har an karba to abun zai zo to kar ka ga cewa wannan dan gangani ne ai ba komai a rubuta din dai domin in kai a wurin ka ba komai bane la'alla shi a wurin sa wani abu ne yana da magada in ya mutu in abun ba a san yadda abun ya faru ba ya je ya fadi ya mutu kai baka ba wanda ya sani naka magadan ba sani ba shi ma nasa magadan ba sani ba menene zai auku haƙƙin sa yana nan akan ka kaje ga Allah subhanahu wataala kuma wani abu ne da zai hana shiga aljanna inda haƙƙin dan adam akan mutum Allah subhanahu wataala yana yafe haƙoƙi tsakanin sa da bawa amma haƙƙin dan adam in dai ka ci shi sai ka biya da me ake biya kuma ran tashin alƙiyama ba kuɗi ba gida da ka mallaka ba komai kyawawan ayyukan da ka aikata ladan su za a riƙa ɗibewa sai a ba wannan din kuma wata hasara ce ta kai wannan da haka dan an ce ka rubuta ba cutar ka ake so a yi ba ba matsa maka za a yi ba amma da taimakon ka ne dan kar ka shiga haƙƙin wani dan lahira kuma kai ne damar a komo a gyara babu ita Allah kyauta mana الثامن والثلاثون وكن تنا تلاتين دا تقص بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في الأقود بيان الحكمة تا شرعا تيوم وانا ربوتون دا كما كفشدو ايرجزين يا تتكان متاني تهول واتو مؤاملة تكوئي منجي هكون تن حكمة ميتتي حكمة وأنه باشا الله مؤكفاتا أقصط عند الله wannan abun yafi zama abun adalci a wurin Allah subhanahu wataala ashe wannan malamai suna cewa wannan sigar mufadala din tana nuna mana cewa adalci ma ashe hawa ne akwai wani qist akwai kuma aqsatu minhu tunda Allah ya ce wannan shine aqsatu to akwai abin da bai kai haka ba to ayi rubutun nan in akwai irin wannan yarjejeniya a tsakanin mu aqsatu inda Allah shi yafi zama adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahadati kuma yafi tsaida shaidar shine fi kaiwa matuka wajen zama shaida a tsaida ita yadda ya kamata wa adna Allah tartabu kuma shine aqrabu shine adna aqrabu Allah tartabu kada a samu riba kokonto da kuma rashin natsuwa a zukatanku in dai an samu wannan ma'ana kenan akwai hikimomi guda uku ko fa'idoji guda uku na rubuta bashi na farko adalci na biyu shine yafi tabbatar da shaidar ta tsayu domin shaidar baki za a iya mutuwa za a iya samun rashin lafiya a kasa zuwa kotun za a iya samun kokonto ƙarya za ta iya shigowa sannan kuma wannan yafi kaiwa matuƙa wajen gusar da kokonto da wato kauda rashin wato samun rashin natsuwa shi yasa malamai suka ce wannan yana nuna mana ashe shari'o'in addinin musulunci suna sa'ayi wajen waɗannan abubuwan guda uku duk shari'ar musulunci tana tabbatar da adalci sannan kuma tana ba da shaidar ilimin abu yadda ya kamata sannan tana gusar da kokonto ashe addinin musulunci ba addini ne na rashin yaqini ba addini ne na samun yaqini duk abin da zaka yi ka sami hakikanin gaskiya sa kai aiki da ita fa innaha mutadamminatun lil adl alladhi bihi qiwamul ibadi wal bilad domin wannan shaida ta kunshi adalci kuma da shi bayi suke tsayuwa da shi gari yake tsayuwa bawa kowaye shi in baya adalci tsakanin waɗanda yake hulɗa da su to ya lalace shi yasa za ku ga ba za a karɓi shaidar sa ba a wurin mutane ba mutum bane haka nan ƙasa in babu adalci a cikinta daga wurin waɗanda suka cancanci su yi masu jagoranci ita ma ƙasa ta lalace don haka babu abin da ke tsaida ɗan adam ya tsaya daidai ya yi adalci a tsakaninsa da 'yan uwansa a ƙasa ta tsaya daidai shine a samu adalci tsakanin wato masu jagorancinta da waɗanda ake jagoranta wa shahadatu almuqtarinatu bil kitaba ita shaidar da aka gwamata da rubutu ba shaidar baki ce kawai ba an hada ta an rubuta na shaida kuma an rubuta shaidar takunu aqwama to tafi zama a tsaye wa akmala a cike wa ab'ada ta kuma nisa min ash-shakki daga kokonto wa raibi masdarin sannan raib ake cewa ba rib riba in kasa ta marbuta raib shine kuma masdarin sa akwai bambanci tsakanin shakka da rib shakka taraddudi tsakanin abu guda biyu kuma duka mustawai tarafaini sun daidaita wajen tunani in akwai tarjihi wannan zannu ghalib kenan in kuma akwai sama ma da haka yaqini akwai yaqini akwai zanni zannin akwai marjuh akwai ghalib sannan kuma akwai shakka shakka shine ya zama abubuwa sun daidaita ka kasa sanin wanne ne yafi wani a ciki to rib kuma kokonto tare da rashin nutsuwa in akwai rashin nutsuwa to wannan shi ake cewa ar-raibu shine ake cewa riba sannan shi wata nazu'i da kuma jayayya wata shajuri la'alla ma hadda fada da cin mutunci duk waɗannan abubuwan suna samuwa idan har ba a shaida daidai ba don haka duk abin da zai sa shaida ta cika ta daidai za a yi nisa daga waɗannan abubuwa da aka ambata at-tasi'u wa thalathu hukunci na 39 yu'khadhu min dhalik anna man ishtabaha wa shakka fi shahadatihi lam yajuz lahu al-iqdamu 'alayha bal la budda min al-yaqin duk mutumin da abubuwa suka rikice masa bai iya yin shaidar yadda ya kamata ba wa shakka fi shahadatihi yayi kokonton shaidar da ya bayar ana samun irin wannan a kira mutum shaida la'alla lokacin ba shi da lafiya wani zazzabi mai zafi ko zafin aljihu hankalinsa yana gida bai tefa ne ba wannan gaskiya ne a kira mutum a ce ana son hankalinsa ka rike mana da Allah ya abu kaza ya faru tsakanin wani da wani yau kana cikin shaidu to in ba a rubuta ba za ku iya zuwa bayan shekara guda ballantana ma abubuwan da suka shafi irin cinikin fili gida wani sai shekara 30 ma wani ya mutu sai a zo a ce to wane kan an rubu an samu sunanka a cikin waɗanda wane ya sai kun masa shaida sai ce wallahi na manta to kaga shaida ba ta amfani ba mun fahimci wannan to shine malamin yake cewa ina ne yu'khadhu min dhalika anna man ishtahaba duk mutumin da wani abu ya rikice masa ko ya kokonto a shaidar tasa to lam yajuz lahu al-iqdamu 'alayha duk mutumin da yake kokonto to kada ma yaje karbi shaidar kwata kwata mana kada yaje ba da shaidar in an ce zo kai sai ce wallahi halin da nake ciki ba zai bani dama in yi ba aje a nemo ni bal la budda min al-yaqini sai akwai yaqini kana da yaqinin me ya faru fili ne a'a aure ne ai kaza da kaza ne sannan ka tabbatar al-arba'un hukunci na 40 daidai qauluhu fadin Allah madauki da yake cewa illa an takuna tijaratun ko an illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunha bainakum akwai qira'at tijaratun da kuma tijaratan wannan wanda muke yanzu anan ya bayyana shine illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha sai idan wannan yarjejeniyar Allah ce ta kasuwancin da yake hadir a wato wanda yake a halarce yanzu za a yi shi hannu da hannu ba bashi ba wanda kuke gudanar da shi bainakum a tsakaninku falaysa alaykum junahun to wannan babu laifi alla taktubuha a ce ba ku rubuta ta ba irin yarjejeniyar da za ta zama yanzu za a yi wane ya sai wannan wane ya sai wannan yanzu kuma an ba da kuɗi ba bashi bane ila ajalin musamma to wannan walaysa alaikum junahun alla taktubuha ba ku da laifin idan ba ku rubuta ba ba lalle bane sai an yi rubutu idan ciniki yanzu aka yi hannu da hannu zai dai mun yi magana wannan to shine malamin yake cewa fihi a wannan magana akwai ar-rukhsatu rangwame fi tarkil kitabati a barin rubutun ma'ana kenan wannan nuna rubutun ba wajibi bane a wannan irin hali an rangwame idan ka bari ma bakai ba idza kanat at-tijaratu hadiran bi hadirin in ne zama kasuwancin ko yarjejeniyar yanzu ne yanzu ma'ana da mai kullawar da wanda ake kullawa da shi duka yanzu za su yi musayan abin da za su yi shi to wannan ba bukatar sai an rubuta li adami shiddati al-hajati ila al-kitabati saboda rashin tsananin bukata la'alla akwai bukata amma ba mai tsanani ba wajen rubutu din al-hadi wal-arba'un abuna 41 annahu cewa wa in rukhisa fi tarkil kitabati fi tijarati al-hadira, koda an yi rangwame cewa a iya barin tijarar da aka yi ta yanzu yanzu. Malami suna cewa me tijara ne, me yasa aka wasafta kai tijara da cewa tudirunaha, wanda kuke gudanarwa? Suka ce saboda dama asalin dukiya wadda ake ce ma dukiya ita ce wadda ake take duwal tsakanin mutane, daga hannun wannan ta koma hannun wannan, daga hannun wannan ta koma hannun wannan, wannan shi ake nufi da idara din, kuke gudanar da ita, wannan ya sai wannan agun, wannan ya bada kuɗi a bashi hajar. Shi yasa shari'a ta sa zakka a mai ake karɓar sa, a mai ake karɓar ta kai zakka, ana karɓar zakka ne a dukiyar da take jujjuyawa, dukiya rakida wadda take tsaye wuri guda ba a fidda zakkarta. Ma'ana nan ana nufin dukiyar da ake amfani da ita idan wani aini ne ba kuɗi ba, in kuɗi ne in dai yana aje ko ba amfani da shi ba akwai zakka a kansa, mun gane wannan. Amma kamar gida idan ba na sayarwa ba ne, na shiga ne a zauna, ba zancen zakka a kai. Saboda me? Rakid shi ba neman wani abu yake, baya kawo maka wani, baya generating revenue kamar yadda ake cewa ko, baya kawo maka wani kuɗin shiga, tunda ko baya kawo kuɗin shiga to ba a fidda zakkarsa. Shi yasa kullum Allah madaukakin yake mai da hankali nan akan maganar tijara hadira tudirunaha bainakum, to in ita ce babu zancen a rubuta shi ne sai yake cewa ina ne fi rukhsatu fi tarkil kitab, mun gama nan ko annahu wa in rukhisa fi tarkil kitabati fi tijarati hadira ayyawa fa innahu yushra'u al-ishhadu ay alaiha, ma'ana duk da an yanke mana, an yi mana rangwame cewa ba tilas bane mai rubutu idan kasuwanci yanzu yanzu aka yi shi, ka sai fili a gun wani an yi kaza, yanzu nan aka gama an ba da kuɗi an karɓi fili, duk da cewa ya halatta mu bar rubutun, to amma mustahabbi ne a yi haka ɗin. Shi yasa Allah maɗauki yake cewa wa ashhidu idza tabaya'tu, ku kafa shaida idan kun yi ciniki, in an yi ciniki tsakanin wani da wani a samu shaidu, musamman abu da ya shafi aqar. Mun san aqar, aqar shi ne estate, abin da shafi gidaje da filaye da gonaki. Mun san akwai gidajen da ko ofisoshi da wasu sukan kafa, na sani a wasu kasashe a Saudiya ne, na san irin wannan akwai, za ga an rubuta maktabul aqar, shi aikinsa binciken filaye na sayarwa da gidaje na sayarwa da gidajen haya da gonaki na sayarwa ko na haya. Duk mutumin da yake son gidan haya baya zuwa shan wahala ya ta yawo yana tambayar da Allah mutane a unguwa, in ya ga mutane a gindin mishiya da Allah gidan haya muke bincike, duk babu. In ka tafi maktabul aqarat su suna da list, kawai za su gaya maka cewa a unguwa kaza akwai mai daki kaza, mai hawa na kaza yake, window kaza, adadin ban daki kaza, nawa za ka dauke shi haya, su za su gaya maka, su kuma za su kira mai shi su kulla, su kuma da abin da za a ba su. Mun fahimci wannan yana sauƙaƙe wa mutane mu'amaloli. Ban sani ban anan babu aiko? Yawwa, inda yake akwai harka da yawa, akwai duk garin da yake akwai ma'aikata da yawa, ko kasuwa, ƴan kasuwa, ko dalibai kamar wuraren jami'o'i, kamar da nake cewa Zaria akwai, za ka ga za a iya samun waɗannan abubuwan saboda akwai buƙatar haka. Dalibi ya zo an ɗauke shi, dalibi bai san kowa a gari ba, bai yarda da kowa ba kuma. Zai je inda za a ce masa ga gidan haya da zai zauna da shi da abokansa da sauransu, waɗannan suna sauƙaƙawa. Athani wal arba'un, abu na 42, annahyu an mudarratil katib, hani akan cutar da marubuci. Bi an yud'a, a je a kira shi ya zo ya rubutu akan bashi, waqta ishtighalin, a lokacin da yake cikin wani shuguli nasa. Ma'ana wannan cutarwa ce, idan marubuci shi kadai ne a gari ba wani ban da shi, sai Allah kiyaye, a ce ba wanda ya iya rubutu sai shi, kun yi bashi a tsakaninku sai a je a kira shi, to kar a kira shi a lokacin da ke cikin wani shagalin nasa da zai iya hana yin abin daidai. In an yi haka an cutar da shi, shine ma'anar wala yubarra katibun wala shahid. Wa husuli mashaqqatin alayhi, ko kuma lokacin samuwar wata wahala gare shi, in zuwan zai masa wahala to shi ma kar ai. Al-thalith wal arba'un, hukunci na 44, annahyu an mudarrati ash-shahidi aidan, shi ma shaida kar a cutar da shi, wanda ba biyan sa za a yi ba, shaida kyauta ake yi, kaga bai kamata mutumin da za a kira shi ya taimaka maka haƙƙin ka ya tsaya daidai kada ya bata kuma sannan a cutar da shi ba shi yasa Allah madauki yana nata wannan abu cewa kar a cutar da marubuci kar a cutar da shaida bi an yud'a shi ma wato a je a kira shi ila tahammulish shahadati cewa yazo ya karbi wannan shaida tahammuli shine lokacin da za a yi shaidar hakikanin ayi kullu cinikin ko kullu bashi yazo ya dauki shaidar ya samu ilimin ta shine ake nufi tahammuli ran da za a zo a ce wanda haƙƙi yake kansa yayi inkari an je wurin alƙali ana neman shaida in yazo me zai ada'i zai saboda tahammala yau kuma ranar ada'i ta zo kamar mai daukar ilimin hadisi ya karbi hadisi a gun malamin sa shine zai ce sami'tu in ya tashi kuma ya bada labari ya gaya wa ɗalibin sa da zai gaya mashi kuma wannan karbar daga gun malamin sa shine me tahammuli bayarwa kuma sai ake cewa ada'i to lokacin karbar shaidar kar a kira shi au ada'i ha ko lokacin bada shaidar fi maradin ko lokacin da bashi da lafiya au shugulin ko lokacin da yake cikin wani aiki wanda ya shiko alaihi zai masa wahala zai masa tsanani a ce ya bar shi ya zugun wannan abu au ghairu zalika ko kuma wani daga irin waɗannan dalilai din malamin yace hadha ala ja'li qawlihi wannan hukuncin cewa kar a cutar da marubuci kar a cutar da shaida in mun karanta akan mannan wa hadha ala ja'li qawlihi wa la yudarra katibun wa la shahid mabniyan lil majhul wannan abin da aka faɗa na cewa kar a cutar da marubuci kar a cutar da shaida zamu karanta haka ne ko kuma zamu fahimci haka ne akan qira'ar in mun dauki abun bina'i ne limalam yusamma fa'iluhu mun yi wannan maganar a darasin jiya in ba ku manta ba ko shekaran jiya ne cewa wannan wala yudarra katibun wala shahid asalin kalmar duk da haka ake karantawa ma'anar wajen fassara ko ta koma kan wala yudarir akwai kalmar darara yudariru to idan zai a sashi a sigan nahyi wala yudariru to sai aka yi idgamin ra'un cikin ra'un shine zama wala yudarra katibun wala shahid to idan wala yudarrir ne ma'ana kada katibun wala shahidun su cutar da kowa shine mabniyan li alfa'il in an karanta wala yudarrir in kuma wala yudarra daga darara yudarrir to shi kuma wannan mabna'i ne lima lam yusamma fa'iluhu shine lil majhul kamar da ambata ana ma'ana su din da mai rubutu da mai shaida kada a cutar da su a wancan kuma an ce wala yudarir shine me shi marubuci da shi mai shaida kada su cutar da kowa wajen rubutun su ko kuma wajen shaidar su insha Allah an gane to shine zai ce mana gashi nan sai ya ce wa amma ala ja'ali haban mabniyan lil fa'ili amma in mun sanya fassarar wa idaru din akan mabniyan lil fa'ili ne dinda kowanne katibun din marfu'i ne shahidun ma marfu'i ne da haka ba da maka gane ta bangaren wannan fa'ili ne ko maf'ulun bihi ta wannan guri ayubin nan na'ibul fa'il dayan ko ya zama fa'ili ne ko zama na'ibul fa'il na'ibul fa'il dama shi ba marfu'i kun gane wannan abu shi yasa ba a samu bambanci wajen haraka ba amma wajen hukuncin akwai ya hukuncin yake kun fahimci wannan na farko kada a cutar da marubuci kada a cutar da wa mai shaida in kuma mun dauka akan cewa su kada su cutar sai ce to fa fihi zamu dauki hukuncin nahyu shahidi wal katibi an yudarra sahib al haqqi ana hana marubuci da shi mai shaida ne kar su cutar da ma'abucin haqqi shi mutumin da yake da haqqin kar a cutar da shi kar gashi nan da ya gaya mana ta hanyar me bilimtina'i abubuwa biyu ne ko dai a ce yayi rubutun ya ce ba zai ba shine imtina'i au talabi ujratin shaqqa ko kuma ya ce abinda za a bashi akan rubutun ya tsanani da yawa kada ya dora abu mai yawa wannan ne kenan zai iya cewa sai an biya shi ko a wannan wurin irin wannan makatib ne nake ambata mana dazu suke shigowa kai office dan ka rika jona masu haya ba laifi kuma a biya ka wani abu akai domin sauƙaƙe wa wanda ke neman gidan hayan ne sauƙaƙe wa mai gida ne samar wa gidansa masu zama domin kowanne yana bukata la'alla shi yana da gidajen da yawa, yana da wata harkar ta kasuwanci, ba shi da lokacin da zai ta yawo ya ce jama'a da Allah ina da gidan haya. Wannan wahala ce, kuma ba kowa sani ba, gari babba akwai jama'a da yawa, amma aka samu irin wannan ofishin suna tallan su. Duk mai san gidan haya ya zo, duk mai san tallan gidansa ya bada shi haya ya zo, shikenan adireshin ka su bayar, wayar ka su karba, duka kowanne su tattara, za su liƙa fadar ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. To wannan su ce a biya su ba laifi bane, amma su dora kuɗi mai yawa sun cutar. Don haka anan kada marubuci ya cutar da mai haƙƙi ta hanyar neman a biya shi abu mai tsanani da yawa, haka nan kada mai shaida shi ma ya ce shi ma zai tsanantawa mutumin da ko ya ce ba zai yi ba, shine bilimtina'i, misali sai shi ba zai mai ba, kaga ya kuntata masa akan yin wannan harka ta ciniki nasa. Yace wa nahwi dalika, da makamancin wannan, wa hadani, wannan hukunci biyu, huma sune ar-rabi'u wal arba'un wal khamis wal arba'un. Wannan biyun da na riga na gaya ma ka dauke su, sune na 44 da na 45, wanne da wanne? Cewa bilimtina'i aw talabil ujrati, ma'ana kenan an hana marubuci, tunda an dawo kan fassarar yudar akan marubuci fa'ili ne, an hana marubuci ya cutar da mai haƙƙi ta hanyar imtina'i, to darasi na ɗaya kenan. An hana marubuci ya cutar da mai haƙƙi ta hanyar talabu ujratin shaqqa, ɗayan na 44, ɗayan na 45. Mun gane insha Allah. Tun da faɗi al-arabi wa 40 da kuma al-khamis wa 40, haka ne? Yace was-sadis wal 40, darasi na ko hukunci na 46 da aka ciro daga wannan aya ta dai, annar tikaba hadhihi al-muharramati min khisal al-fisqi, cewa hauhawar waɗannan abubuwan da aka haramta, ma'ana aikata duk waɗannan abun. Ai wannan ayar akwai umarni da yawa ciki, akwai hani da yawa ciki, haka ne? To duk abin da aka hana aikata shi ai haramun ne, tunda dai wannan zahirin umarni ko zahirin hani haramun ne, yau ana ɗaukarsa a matsayin haram. To abin da yake faɗa anan shine, aikata waɗannan abubuwan da aka haramta siffofi ne, halaye ne, ɗabi'u ne na fasikanci, shine min khisalil fiski, suna cikin ayyukan fasikanci. Saboda me? Ina ya samu wannan malamin? Saboda faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, in kuka aikata wannan abun da aka ce kar ku aikata, wala ya'ba shuhada, sannan kuma wala yudarra katibun wala shahid, wannan in kuka aikata to kun yi fasikanci, abin da ku aikata fasikanci ne. As-sabi'u wal arba'un, abu na 47, anna al-awsafa, cewa siffofi kal fisqi, kaman fasikanci sifa ce ai, wal iman, da imani, wal nifaqi, da munafinci, wal adawati, da gaba, wal wilaya, da jibinta, da walittakar al-amura, wa nahwi dhalik, da makamancin waɗannan, tatajazza'u fil insani, abubuwa ne da sukan rarrabu a same su a cikin mutum ɗaya, sun wato ya kunshi waɗannan abubuwan, zai iya samun su baki ɗaya. Shi ma'anar tatajazza'u, ma'ana mumini a matsayinsa na mumini, musulmi a matsayinsa na musulmi, a lokaci guda kuma zai iya samun wani hali na munafinci, zai iya samun wani hali na fasikanci, ba tare da cewa sunansa gaba ɗaya fasiki ba, amma ya aikata fasikanci. Mun gane wannan? Za a iya samun sha'ibatun min shawa'ibil kufri wa shirki tare da shi, idan kufurin asgar ne, in kuma shirkun din shi ma asgar ne, domin shirkun, mun sani shirka da kufur nau'i biyu ne, haka fisqu shi ma nau'i biyu ne, akwai babba akwai karami. To za ka iya samun mumini mai imani, tare da shi akwai munafinci karami, tare da shi shine mai wannan munafinci karami, al-nifaqul amali, munafinci na aiki, kamar idza haddatha kadhaba wa idza atmina khana, wannan munafinci ne karami, ba munafinci ne da ke fidda mutum daga musulunci ya sa shi layi ɗaya da su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba, kun bai tuna ba. To idan ashe mutum zai iya zama mumini amma yana da wata sifa ta munafinci, yana da sifa ta fasikanci, yana da sifa ta makamancin waɗannan da abubuwa da aka ambata, mun gane wannan? Daga ina malamin ya hango wannan? Ku duba ku gane, ya gano ne daga faɗin Allah maɗauki, fa innahu fusuqun bikum, bai ce antum fusaq ba, ce wai wannan fasikanci ne da aka same shi tare da ku. Kun gane wannan nan? Gaskiya ba sosai ba a harkar aqida. Wannan ya koma babin aqida ne. A babin aqida ana bambancewa tsakanin mutlaqul kufri wal kufrul mutlaq, mutlaqul fisqi wal fisqul mutlaq, mutlaqul shirki wa shirkul mutlaq. Waɗannan duk lafuzza ne, ma'ana mutum ya aikata ɗaya daga cikin ɗabi'un da aka san su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci da cewa fasikanci ne ko shirka ne, daban da mutum ya aikata kafircin ko shirkar da ta fidda shi daga addini. Wancan shine al-kufrul mutlaq, ash-shirkul mutlaq. Amma aka ce mutlaq, to wani bangare da za a iya itlaqin lafazin kufur ko shirku ko fisko a kansa. To mutum zai iya kamar yadda wannan asalin wannan zancen da yake ji ya samu asali ne daga cewa imani da muke ji imani wani abu ne kwaya daya ko kuwa ya tajazzau. A kaulin malamai na sunna ita ce ingantacciyar magana gurgudun Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, imani ya tajazzau, yana rarrabuwa kashi kashi ne, wani yafi wani imani, shi yasa imani yazidu wa yanqusu saboda tajazzuin sa. Wannan duka malami sun ambace shi ne sabanin aqidu irin na khawarijawa da mu'tazilawa. Agun khawarijawa su agun su imanin kamar wata kwayar gero ce kwaya daya tana jikinka, kai mumini ne. In aka ce an zare shi ya fita, to kishi ka koma kafiri gaba daya yake fitowa. Kun gane wannan? A musulunci kuwa na hakika na Qur'ani da sunna, to ba abun haka, ba abun haka yake ba, ma'ana ba haka abun yake ba. Imani yanki yanki ne, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, nawa yace shu'uba, nawa yace abin nan shu'uba 70 da wani abu, ko bid'un wa 70 shu'uba. A'laha qawlu la ilaha illallah, adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u min al iman. Haka ya ambata, kun ga faɗi qawlu la ilaha illallah da kuma aikin gabubba, sannan kuma kunya aikin zuciya, duk suna cikin imani. Ashe idan ka faɗi kai kauli kai imani, in kai aikin gabubba kai imani, in kai aikin zuciya ma kai imani. Ashe imani nau'i nau'in abubuwa da yawa ne, don haka ba kowanne abu na haka nan kafirci yake, haka nan fasikanci yake. Mun gane kowanne ta tajazzau. To ashe za a iya samun mutum ga imani kuma ga wani bangare na kafirci, ga wani bangare na fasikanci, ga wani bangare na shirka, duka tare da shi bai zama kafiri gaba ɗaya ba, in waɗancan ɗin ƙanana ne. Mun fahimci zancen insha Allah. To shine kawai abin da yake so ya faɗa, kuma ya gano shi ne daga faɗin Allah madauki da yake cewa wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, bai ce antum fusaq ba, amma sai ce fusuqun bikum, wannan fasikanci ne da ke tare da ku. Allah ya sa kun gane. Sai ce as-sabi'u wal arba'un, mun karanta shi ko yawa a cikinsa ne. أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان فتكون فيه مادة فسق وغيرها. زي إيه ذا إيه سامن مادة معنى واني ماتيريال واني بنغري واني ينكي واني جزئي نفاسك أنشي تالدشي. وكذلك مادة إيمان وكفر. ذا إيه سامن كما واني بنغري نا إيمان تالدشي، ذا إيه سامن واني بنغري نا كافر سي تالدشي، أما كافر سي كلمي. مغاني؟ بكافر سي المطلق با. Kun gane? Sai ce li qaulihi, saboda fadin Allah madauki da yake ce fa innahu fusuqun bikum, wannan fasikanci ne tare da ku. Walam yaqul fa antum fasiqun aw fusaq, bai ce ku fasike bane baki daya. Al-thamin wal arba'un, abu na 48, wa haqquhu an yataqaddama ala ma huna, ya cancanta a ce an fade shi a can baya ba anan ba, shine ma'anan haƙƙin sa a fada baya. Wannan aulun tartibin sa shi mallan yake nufi, ba Qur'ani ba. Litaqaddumi mawdu'ihi, saboda a baya alkari aka faɗi abin da ke da alaka da shi, shine me ishtiratul adalati fi shahid. Tunda kun san shi zauna lissafa abubuwan nan guda 50 ta kwakwalwarsa, duk ya gano daga cikin waɗannan abubuwa ɗin, shi yasa yake cewa wannan can a baya kamata ya faɗe shi, amma yanzu gashi ya faɗa. Shine ishtiratul adalati fi shahidi, shartanta adalci a shahidi. Li qaulihi, saboda Allah madauki ya ce mimman tardawna min ash-shuhada, daga cikin waɗanda kuka yarda da su daga cikin wato masu shaida, ya zama kenan yardajje wato adali. At-tasi' wal arba'un, abu na 49 na kusa da ƙarshe kenan. Annal adalata yushtaratu fiha al-urf fi kulli makanin wa zamani, adalci din da aka ce a samu adali, to ana shardanta a al'adance a kowanne wuri da kuma kowanne zamani. Mun gane wannan zancen? A kowanne wuri akwai adala amma ta shari'a, to akwai kuma adala ta urfi. Adala amma da muka sani a shari'ance mutum ya zama baya aikata manyan laifuka a bayyane kuma mai kamala ne mai kama kai. To akwai kuma adala har yanzu ta urfi a al'adance, ta wajen ko sa suturarsa ko tsare mutuncinsa. Idan yana wani abu wanda na zubda mutunci ne, to kar a sa shi a cikin adalai. Mun gane? Ma'ana ba iya magana shari'a ba ce kawai, ana lura da hadda al'ada. Wanda za a kira shi kotu ya je kuma ko ulama bai sa a kansa ba. Kotun musulunci, ina alƙali mai musulunci zai. Kaga sai a ce kai wannan yana da kamun kan ma da za a karɓi abin nan ɗinsa? To marasa hula sai ku hakuri ko? Ba da niyyar taɓa ku ba ne. Haka nan a kowane zamani abin da ake gani shi ne abin nan. Amma yanzu kaga mutum ba zai je a ƙasashen da kayansu dama kotu ake sawa da me, kuma a ce dole sai ka sa babban riga. Shima kuma sai a ganka ba wai. Da haka kowane wuri da irin abin da ake ganin adalci, mu gaggauta. Fa kullu man kana mardiyan mu'tabaran inda nasi, duk mutumin da yake amintacce ne, yardaje ne a wurin mutane, qubilat shahadatu, to za a karbi shaidarsa. To al khamsuna, abu na karshe na 50, yu'khadhu minha adamu qabul shahadati al majhul. Ana fahimtar rashin karbar shaidar mutumin da ba a san shi ba, hatta yuzakka, har sai an tsarkake shi. Duk mutumin da ba a san waye shi ba, ba a san halinsa ba, ba a kiransa a zuwa ce zai ka zama shaida a gun alkali. Shi yasa na gaya muku, kamar a Saudi Arabia abinda ake, in ana son mutum ya zama shaida mai ake, sai ya je gun limamin unguwarsu ya rubuta cewa wannan mutumin na san shi, da shi muke salloli duka, mutumin kirki ne. To sannan za a karɓi shaidarsa a kotu, in ba haka ba za a karɓa ba. Don haka alkali bai san ka ba ai, kawai a zuwa ce wane ne zai zama shaida, a ce to ai mu ba mu san shi ba. To alamar an san shi, a samu limamin unguwa ya ce wane yana zuwa sallah kowace sallah. Yace fa hadhihi al-ahkamu, waɗannan hukunce-hukunce, mimma yustanbatu min hadhihi al-ayati al-karima, yana daga cikin abin da za a iya fito da su daga wannan aya. Ala hasabil hali, gwargwadon hali al-hadira a yanzu, yace a zamana na yanzu ne na iya tuno waɗannan abubuwa. Wal fahmin qasir, yace kuma gwargwadon fahimta ta yar takaitacciya. Kun ga tawadu'un malamai, saboda su malaman ne. Sai ce walillahi fi kalamihi hikamun wa asrar, Allah ko a cikin zancensa akwai hikimomi da yawa, akwai sirri da yawa. Ya khusu biha man yasha, yana keɓance wanda ya so da shi, wani ya gano wani bai gano ba. Amin ibadihi, daga cikin bayinsa. Wannan shine abin da yana iya fito mana da su. Ɗalibinsa Malam Uthaymeen shi kuma ya fito da guda 57 ƙari akan na malam. Wasu irin wannan ne, wasu kuma daban. Daga an ka haɗa su zaka tada wajen 80 da wani abu. In ba an wato hada waɗanda suka wato maimaita tare da shi ba. To Allah maɗauki ya ƙara mana fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da mu ilimi mai amfani, ya ba mu ikon aiki da shi. Allah ya sare mana al'amuranmu kuma baki ɗaya. Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a ƙasarmu. Allah ya karɓi ibadarmu a wannan kwanaki na ƙarshe na watan Ramadan. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.